الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sace kaddara haduwar mu domin ci gaba da karatu mu na tarjumar alqur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a karkashin aya ta 266 wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 267 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أن الله غني حميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبنجي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذا نتيجة ما قبله أتوانا shine sakamakon abin da yake kafin sa fa bayyana awwalan lil ikhlasa fil infadi wa bayyana huna al ikhlasa fi shay'il munfaq wato anan a farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana bawa idan zai ciyar yayi ikhlasi ya ciyar dan Allah idan ya ciyar ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ba dukiyar shi ya kashe ta koda a hanyar Allah ce in dai ba dan Allah ya ciyar da ita ba to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bashi ko sisin ko gobe na lada akan wannan abin da ya kashe na dukiyar shi anan kuma sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya bayyana yin ikhlasi cikin abin da mutum din zai kashe ya zamanto abin da zaka kashe din abu ne wanda yake mai kyau kada ka bayar da abin da ka san cewa aikin shi ya kare sai abin da alherin shi ya kare sannan zaka dauka ka bayar idan kudi ne sai salmai wanda ka san idan ka kai shi guri ka ce a siya maka ramaji ko a siya maka manda ba za a amshi ba wannan kudin idan almajiri ya bara sai ka dauka ka bashi idan abinci ne sai abincin ya gama ya saka aikin shi ya gama ya fara tsami sannan zaka dauka ka baiwa almajiri idan kaya ne sai ka kashe shi gabaki ɗaya kawai abin da ya rage shine a kai shi a zubda shi a bola sannan ka dauka ka baiwa almajiri ba haka ake ba shine Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani anfiqu ku ciyar aizaku ku fitar da zakka min tayyibati ma kasabtum daga dadadan daga kyawawan ma kasabtum abinda kuka tsururta minal mali na dukiya min tayyibati ay jiyadi wato zababbin abinda kuka tsururta na dukiya sannan kuma wazakku ku fitar da zakka min tayyibati daga kyawawan ma akhrajna minal ardi abinda muka fitar da ƙasa lakum saboda ku ku fitar musu da zakka daga cikin zakka daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su daga cikin ƙasa akwai waɗanda zakka take wajaba a cikin su akwai kuma wanda zakka bata wajaba a cikin su. Wanda zakka take wajaba a cikin su, bayanin su a fillafillan su zaka same shi cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma wato maganganu na malamai akai. Min al-hububi na kwayayyika wa thimari da diyan itatuwa, to ku fitar da zakkarsu. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wala tayammamul khabitha, kadda ku nufaci mummuna, la taqsudul khabitha, kadda ku nufaci al-khabith ar-radi'a kashashe, wanda ya zamanto alherinsa ya kare. Tunfiquna minhu, ku ce za ku dinga ciyarwa daga gare shi. Ai minal mazkuri, daga abin nan da aka ambata na kashashe din, ku ce za ku dinga ciyarwa daga gare shi. Ai tunfiquna hu, to idan aka kaddara tunfiquna hu, wannan minhu din to za a cire ta ne. Ma'ana wala tayammamul khabitha, kadda ku dinga nufatar kashashe daga cikin dukiyarku. Halin kasancewar ku tunfiquna hu, ku dinga ciyar da wannan kashashe din fi zakati, a cikin zakka. Idan ya zabanto za ka fitar da zakka, baya dacewa in ta kuɗi ce, sai kuɗin da kasancewa wannan ya gama aiki sai talakawa za a baiwa shi. Irin waɗansu kuɗaɗen ka, ƴan jika bibiyinka wanda sun ciccire sun tsuha, wata akwai gurin da babu ma a jikinta, asara ce kawai za ka yi. Sai ga cewa to tunda dai akwai haƙƙin Allah da zaka fitar, shi ko Allah Ghafurur Rahimun ne, mai haƙuri ne, bari a fitar a cikin irin wa'annan dan kada kai kai asara. Sai ka fitar ka damƙa wa talakawa. Wani talakan jikabin idan ka bashi, wannan jikabin ba yanda zai yi da ita, zuwa zai kawai yarda da ita, saboda ba wanda zai amshe ta, akwai lambar da babu a jikinta. Amma kai kace ba za ka dauki asara ba, sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki asara. To kada kai tunanin cewa za ka samu lada a wajen Allah wannan ciyarwa din da kai. Kada kai tunanin cewa wannan zakat taka da ka fitar ta fita, ba ta fita ba a wajen Allah, saboda abin da kai baka kyauta wa kanka ba. Haka nan abin da ya shafi idan kayan gona ne mutum ya yi, in gujiya ce, in zai taimaka wa masu karamin ƙarfi zai bayar, shikenan kawai sai ya bada kwankwallo din nan gaban baga ake ce mata komi ne, sai ya ɗauka ya bayar da ita, wanda dukkanta gabaki ɗaya kawai a kumbura ne kawai take. Amma kana buɗewa za ka ga yanda suke ciki, ɗan mitsi-mitsi ne, ya kwashe wanda suke da ƙwan, suke da kwaiɗiyan masu kyau. To kada ya haka nan. Idan zakka ce ta hatsi, bawa zai fidda. Idan ya zamanto yana da kwai shibura, yana da kwai hatsi mai kyau, ya ce to zai fidda a cikin shibura ɗin. Kada ya haka nan. Idan ya yi haka, wannan zakkar tashi ba za ta fita ba. A kowane lokaci addini na Musulunci yana kallatar wato mun gane da kyau. Harun ya ce wannan hali ne min damiri tayammamu, na lamiri na wala tayammamu da khabitha, na tayammamu din nan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walastum bi akhidhihi ay la khabithi, lastum ku lastum bi akhidhihi, buku zamanto ba masu amsar wannan mummunan ne, wannan kashashen. Law utitumuhu fi huquqikum, da a ce za a ba ku wannan kasashe a cikin haƙoƙin da kuke bi a wajen ƴan uwanku, ba za ku amshe shi ba illa an tughmidu fihi, sai dai in kuna masu lumtsewa ido a cikin shi. Bit tasahuli, da yin rangwame, wa ghabdil basari, da lumtsewa ido. To fa kaifa tu'adduna haqqallahi minhu, to ta kakane kuke bayar da haƙi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala daga wannan kasashen. Inda a ce kana bin mutum kuɗi, shikenan sai ya kawo maka jikabin da ka san wannan ba za ta amsu ba. Idan ya damka maka, sa za ka yi kai wani wannan jikabin taka ba za ta amsu ba, bayan kayan shi za ka mayar mishi. Idan ma ka amshe ta baka mayar mishi ba, to za ka ga cewa ka ce dai kawai wani, saboda dai ina jin yaunin shi ne, amma shi kanshi ya san wannan kuɗin nashi ba zai amsu ba ya kawo mu. Idan haka ne, haka nan wajen abin da ya shafi gyaɗa, idan aka kawo muka wanda take gaban baga ka taba kaji yanda take sharatu ga taba hu guda ce amma kana daga ta da hannu da kunhura loci za ka ga cewa za ka ce wani ni da yazo shi na bashi lamcan bahu cikakke bahu dan 40 mai tsaba mai kyau sannan ya tashi ya dawo min da wannan gaba in na bashi ya ce mun ku haka nan bangaren abin da ya shafi hatsi mutun ya amshi hatsinka wanda yake mai kyau idan ya tashi ya kawo maka hambama kaga cewa za ka ce eh lalle wani kuma ya rena ni yau ba dan bashi ba to shine Allah ta'ala ce lastum bi akhdhihi bu ku zaman to ba masu amsar shi wannan kashashen law uditumuhu da a ce za a ba ku wannan kashashe din fi huquqikum a cikin haƙoƙinku illa an tughmidu fihi sai dai in kuna masu rumtsewa ido a cikin sa bit tasahuli ta hanyar sauki saukin kai ku yi rangwame wa ghaddil basari da kuma rumtsewa ido to fa kaifa tu'aduna haqqallahi minhu takaka za ku dinga bayar da haƙi na ubangiji tabaraka wa ta'ala daga wannan kasashe din daga wannan kaskantacce din wa alamu ku sani annallaha ghaniyyun haqiqa ubangiji subhanahu wa ta'ala mawadaci ne anna faqatukum daga wannan ciyarwar taku da kuke yi hamidun sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala abin yabo ne mahamudun ala kulli halin abin yabo ne akan kowane hali na'am
ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim
ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ash-shaytanu ya'idukumul faqra shedan a kowane lokaci yana muku ban tsoro da talauci yukhawifukum bil faqri yana yi muku ban tsoro yana tsoratar da ku da talauci in tasaddaqtum idan kuka yi sadaka yana sa muku a cikin zuciyarku yana sa muku a cikin kwakwalanku idan har kuna daukan dukiyarku kuna rabawa talakawa to ho talan kai ma talaka zaka zama fataran talaucewa zaka yi in dai wannan abun da ake kawo maka baka yin tsumulmula ka ajje baka yin katihu baka yin asusu kace zaka raka bazo to ka raka tallabawa talakawa dinnan ba alheri ba suka sani randa ka koma irin su dajiya za su maka to shedan a kullum wannan shine wa'azin shi a gare ka a kullum ya dinga maka ban tsoro da talauci in dai har abin da yake shigowa hannunka kai kuma zaka raka baiwa talakawa zaka raka tallabawa cikin daukaka addinin Allah to kai ma wata ran zaka koma talaka he ka koma ana tallaba maka fatamassaku da haka ku yi kamo kame ku yi kame kame da abin da kuke da shi na dukiya ku yi tsumulmula da shi kada ku dinga rabawa talakawa shi wa ya'murukum bil fahsha'i sannan kuma shaydan yana umartar ku da al fahsha shine yana umartar ku bil bukhli da rowa wa man izzakati da kuma hana haƙin Allah a cikin dukiyar ku kullum shaydan inda zaka sa hannunka a jihu ka da ko wani abu ka bayar to zai raka kitsa maka to wani yanzu in ka da ko wannan jikabi ka bashi kai kuwa zai baka kudin da zaka sayi dadi ana da niyyar da zaka ci dadi kuma yau kada mun kuma baka ci badade kaga addu'ai ba kyauta ba kace haka ne fa yau ga ta bada sannun ku dai da ka yana ka dauko ne ka bi ka bashi kare ka dauko kilanka kana zuzuga kan kale gane wata wani abu ne zaka dauko ka bashi shi ko shedan ne ka sa hannun a jiyo kawai sai ka maka haka na are ya tuna maka wannan matsalan sai to kai wani yau in ka dauki jikabi nan ka bada ko nama miya ho baka saya ba a gidanka kace haka ne wallahi kawai shi kenan ka canza shawara sannan kuma yana umartar ku da hana haƙin Allah a cikin dukiyar ku wani idan ya fitar da zakatin yaga haƙin Allah da yawa ne a cikin dukiyar shi baya kallon tarin dukiyar tashi wannan sai a miliyan 40 zaka fitar da miliyan 1 guda 1 tal a cikin haƙin Allah wanda wannan shine haƙin Allah to wani zaka ga cewa haƙin Allah yayi yawa a cikin dukiyar shi ya tara biliyan kaza sai ga in ya tashi fitar da haƙin Allah sai ya ga miliyoyi ne masu yawa yaga cewa ba zai iya fitar da ita ba yake da kawo sai raka tsumulmula sai talakawa wannan in aka taimaka musu wata in suka zama wani abu lera ka za su yi amma ka bar su a talakansu ka bar su a talakawansu ka raka taimaka musu da dala 100 jika guda ta isa bar su a talaka in ka ga talaka a rana bar shi a ranar shi mun gane da jau to wannan shine kudu bashi dan kenan wallahu ya'idukum maghfiratan ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kuma yana yi muku alƙawarin gafara ta musamman minhu da gare shi li dhunubikum ga laifuffukan ku wanda kuke aikatawa alal infadi akan ciyarwa da kuke yi idan bawa ya zama ko yana ciyar da abin da Allah ta'ala ya hore mishi na dukiya to Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya mai alƙawarin zai gafarta mai tubatubansa zai shafe mai kusakuran shi duk wanda ya zama to yana yin alheri to a kowace rana sai ya zamanto Allah ta'ala yana shafe mai kurakuran shi yana gafarta mai laifuffukansa irin yanda za ka ga cewa wuta tana cinyewa karmami busassu to haka sadaka take cinyewa laifuffuka wa fadlan sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yi muku alƙawarin samun fadala mai girma ta musamman minhu daga gare shi rizqan samun arziki wanda khalafan minhu wato kambacin abin da kuka kashe din za ku samu daga wajen Allah wannan haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ba wata rana daga cikin ranaki face dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saukar da mala'ikai guda biyu yana turowa da mala'ikai guda biyu daya daga cikin su addu'ar da yake shine Allahumma a'dhim munfiqan khalafan ya Allah dukkan wanda yake kashewa dukiyar shi akan hanyarka yake rabawa talakawa yake kashewa dukiyar shi akan hanyarka Allah ka bashi kambacin kamar mai da kambacin abin da ya kashe cikin dukiyar sa wannan mala'ikan addu'a da yake kenan shi kuma mala'ikan da ya raka cewa Allahumma a'dhim sikan talafan ya Allah dukkan wanda yake yin tsumulmula yake yin kankamo duk abin da ya shigo hannun shi baya kashe shi cikin hanyar daukaka addininka ya Allah shi kuma ka gadar mai da hasara a cikin dukiyar shi yau ya waye gari a ce an rike mai motar shi an kama motar shi duwan ta rike motar shi an ce sai ya an bada miliyan 40 da motar da kayan da yake cikin mota din bai huce na miliyan 40 din ba shike da yace to a bar musu ita yanzu ya asar da miliyan 40 ana ya ki ciyar da miliyan 2 wanda za ta sa miliyan 40 kin tashi wannan tsira amma kuma Allah ta'ala ya sa mai hasara a cikin dukiyar shi ana nan a ce mishi direban shi dai yayi karo da wata mota yanzu an kwace motar yanzu kuma shi ma direban yana kasa yanzu sai an je an yi belin wannan mota din akwai wata takarra wanda ta mutu ba a sake ba an yi kaza yau yana cikin tashi hankali gobe yana cikin tashi hankali wannan mala'ikan ne da yake addu'a amma inda a ce za ka dinga bayarwa gurgudan ƙarfinka ka dinga tallabawa na ƙasa da kai to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan dukiyar taka ya zamanto dukkan waɗansu matsaloli wanda abokan kasuwancinka suke haɗuwa da su kai Allah ta'ala ya kare ka daga gare su saboda tallabawa marayu da miskinai da talakawa da kake yi a cikin dukiyarka wallahu wasi'un fadluhu alimun bil munfiqi ubangiji subhanahu wa ta'ala fadalarsa mayar waciya ce sannan kuma cikakken masani ne dangane da wanda yake kashewa dukiyar tashi dan shi na'am
yuti al-hikmata man yasha wa man yuta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab
na'am ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yuti al-hikmata yake bayar da ilimi wanda yake mai amfani al-hikmata shine al-ilman nafi'a al-mu'addi ila al-amal wato ilimi mai amfani wanda yake sadar da mai shi zuwa ga yin aiki da abin da ya koya shine ilimi mai amfani to wannan abin da ya shafi fassarar al-hikma malamai sun yi ta maganganu akan ta wajen tafsirin al-hikma to amma dai mafi inganci cikin maganganu na malamai shine al-ilmun nafi kamar yadda malamin ya fassara wadansu suka ce ita ce annubuwa annabta ita ce hikima yu'til hikmata man yasha'u ubangiji subhanahu wata'ala yana bayar da annabtarsa ce ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wadansu daga cikin malamai suka ce sanin hukunce-hukunce na alqur'ani dokoki na alqur'ani Allah ya baiwa mutum fahimtar alqur'ani da ma'anarsa wannan hikima ce wanda Allah ta'ala yake bayar da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa ba ga kowa da kowa ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yu'tal hikmata dukkan wanda aka bashi hikima faqad utiya khairan kathira haqiqa an bashi alkhairi wanda yake mai yawa dukkan wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi mai amfani to an bashi alkhairi wanda yake mai yawa li masirihi ila sa'adati al-abadiyyati saboda tafiyar shi saboda makomarsa zuwa ga arzuta ce wanda take ta hal abada idan aka ce ilimi mai amfani shine wanda zaka yi aiki da shi to dukkan wanda yake yin aiki da abin da ya sani to karshen sa idan ya rasu ita ce aljanna wama yadhakkaru illa ulul albabi ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ba kowa yake gargaduwa ba face dai ma'abuta hankula illa ashabul uquli face dai ma'abuta hankula fihi idghamu ta'ifil asli fi dhali wato a cikin wama yadhakkaru an hadiye ta a asali a cikin zalwa ma ya tadakkaru ne na'am
wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna allaha ya'lamu wama lidh-dhalimina min ansar
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma anfaqtum dukkan abinda kuka kashe dukkan abinda kuka ciyar min nafaqatin na ciyarwa addaytum dukkan abinda kuka bayar min zakatin na zakka wanda take ta wajibi aw sadaqatin ko sadaqa wanda take ta sawa kai ta nafila aw nazartum min nazrin ko kuma dukkan abinda kuka yi alwashi da shi min nazrin na alwashi abinda kuka yi bakance za ku yi shi na alkhairi fawaffaytum bihi kuka cika da shi fa inna allaha ya'lamuhu haqiqa ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya san shi fa yujazikum alayhi kuma yana saka ita muku akan wannan abin da kuka aikata din na alkhairi wama min ansarin ba wani wanda yake mai taimako ba wani mai taimako lizzalimina ga kafirai biman izzakati wadanda suke hana zakata dukiyarsu awin nadri ko kuma suke kin cikawa da bakancen da suka yi aw bi wad'il infadi ko kuma da dora ciyarwa fi ghairi mahallihi ba a hanyar da ya dace da mutun ya kashe dukiyarsa ba min ma'asillahi daga sabo na Allah wato dukkan waɗanda suke kashewa dukiyarsu ba a hanyar Allah ba to wannan abin da suke kashewa kada su yi tunanin cewa za su samu lada a kai idan mutum ya nemi dukiya ta hanya wanda take mai kyau to idan bai kashe ta ta hanya mai kyau ba wannan dukiyar ta shiga ta zama to hujjatun alaihi idan mutum ya nemi dukiya ta hanyar banza sai ya kashe ta ta hanya mai kyau wannan dukiyar ta shi ita ma za ta zama to hujjatun alaihi dole ne ya zama to ya hada gurare guda biyu ya nemi dukiya ta hanya wanda take kyakkyawa hanya mai tsafta sannan kuma ya kashe ta a hanya wanda take mai tsafta wanda Allah ta'ala yake so amma in ya zama to gashi nan dukiyar shi mai kyau ce amma kuma sai ya zo ya daure wa mutane gindi wajen abin da ya shafi ko shan sigari ko wajen abin da ya shafi shan shisha ko wajen abin da ya shafi kaiwa ƴan mata randebu yace naga a garin nan babu daki na randebu shikenan yace bari za a muku shi hawa biyu to kada ya tunanin cewa zai samu alkhairi a wajen Allah ba alkhairi bane ya shigo wa ƴan uwan shi musulmai ya shigo musu da fitina ne to da haka wa min ansarin babu wani mai taimako mani'ina lahum min azabihi wanda zai kare su daga azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala lizzalimina ga azzalimai waɗanda suka zalunci kawunan su ta hanyar hana zakka ko cika bakance musu yi ba ko kuma dora ciyarwa ba a gurin da ya dace ba na'am
in tubudu sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace in tubudu sadaqati in tudhiru sadaqati ay an nawafila, idan kuka bayyana sadaqoi na nafilfili fa ni'ma hiya ma dalla da bayyana ta da kukai, ay ni'ma shay'an ibda'uha ma dalla da wannan bayyana ta da kukai. Wa in tukhfuha, idan kuka boye wannan sadaqa din ta ku buku bayyana ta ba, tusirruha kuka boye ta, wato utuhar fuqara'a kuka baiwa masu karamin karfi talakawa, fa huwa khairul lakum, to wannan shine mafi alkhairi a gare ku, min ibda'iha daga bayyana ta da za ku yi, wa ita'iha al-aghniya'a da kuma baiwa wadanda suke mawadata. Talaba wa talakawa, idan zaka yi kyauta kada ka ce zaka yi wa yaran alhaji wa na kyauta, saboda shi ma yana wa yara na kyauta. In ka tashi kyauta ka tallaba wa wanda ka san cewa ba wani wanda yake mawadaci, wanda ta dalilin su ne, ta dalilin shi ne ka kyautata musu, ka kyautata musu ne saboda Allah. Amma yanzu za mu ga cewa wani lokaci idan alhaji zai fitar da zakka, sai ya diba kaso mafi tsoka cikin wannan zakkar da zai fidda ya raba wa yaran wani abokin shi, shi ma wancan abokin nashi idan ya tashi sai ya fidda kaso mafi tsoka ya raba wa yaran shi, saboda kowanne ya san cewa mutumin da yake cin abinci a ƙarƙashinka, idan aka kyautata mishi kai ne aka kyautatawa. Amma ga waɗansu talakawan can masu ƙaramin ƙarfi wanda sun gwanance wajen abin da ya shafi kasuwanci, sun iya kasuwanci amma rashin jari shi ya zaunar da su, an ki kirayo su a nuna musu yadda za a yi, a damƙa musu miliyan ɗaya miliyan biyu a ce su je su juya. Abin yana taba da ƙane tsakankaninku, yaran alhaji da yaran alhaji da yaran alhaji. In dai kai ba yaran wani alhaji ba ne, to kada ka yi tunanin cewa za ka samu zakka mai gwaɗi. Za ka samu zakka ta jaka ɗaya, jaka biyu, jaka uku, jaka huɗu, da yawa jaka biyar. Da jaka biyar wane ne jari ne za ta maka? Dan ba jarin sai da karoti ba, ko na sai da rake, ko na sai da goro-goro, ko na sai da goro. Wani lokacin goron ma yanzu da ke yana tsada ba ka tuba ne ta maka jari, ba za ta siya maka hufu guda ba. Ka ga lallai abin mai ƙarfi ne. Amma sadaqatul fardi, amma zakka wanda take ta farilla, fal afdalu izharuha, abin da yafi shine a bayyana ta. Idan alhaji zai fitar da zakka in dai ta wajibi ce, haƙƙin Allah ko, to ba so ya yi ta a goyi, ya yi ta a bayyana. Don me? Liyuta dabihi, saboda a yi koyi da shi, saboda waɗansu daga cikin alhazzai wanda zakka ta waje ba a cikin dukiyarsu, idan suka gani za su ce lallai alhaji wani ya fi wayo, yana fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa. Mu ma dole yanzu mu je mu samu malamai mu ji menene haƙƙin Allah a cikin dukiyarmu don mu fita. Sannan kuma na biyu, wali Allah yuttahama, saboda kuma kada a dinga tuhumtar shi. Idan ya zamanto yana yin ta a ɓoye, zai iya waɗansu talaka su ce anya kuwa ne yana fidda zakkar dukiyar shi ba. To waje an ce gashi yau ranar wani ya fitar da zakkar dukiyar shi. To saboda gudun kada a tuhumce shi a raka raɗe raɗinsa, sai ya zamanto wannan haƙƙi ne na Allah, da ba dole ne a sani ka fitar da shi. Sannan kuma wa ita'u hal fuqara muta'ayyunun, wato bayar da wannan zakka wanda take ta wajibi ga masu ƙaramin ƙarfi, wannan shine dole ne a bayar a basu, ba ma wadata ake baiwa ba. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum ila akhir al aya wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kankare muku miyagun ayyukanku da kuke aikatawa. Yukaffiru bil ya'i, wannan ita ce kirala Abdullahi ibn Amir al-Shami, ita ce riwayar Hafs an Asim daga cikin qurra'u sab'a kenan. Wa nukaffir majzuman wa nukaffir ankum min sayyi'atikum, wato wannan kuma ita ce kira'al Nafi al-Madani, ita ce kira'al Hamza ibn Habib al-Zayyat al-Kufi, ita ce kira'al Ali ibn Hamza al-Kisai al-Kufi. Qurra'u guda uku cikin al-qurra'u sab'a sun karanta wa nukaffir ankum min sayyi'atikum majzuman bil adafi ala mahalli fa huwa, to sai ya zamanto adafi ne akan wato bijiran nan na fahuwa, saboda bijiran fahuwa jawabu shardi ne na wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a, idan kuka boye wannan zakka wannan sadaka ta nafila kuka baiwa masu karamin karfi, to jawabin shine ne yukaffir ankum ko nukaffir ankum min sayyi'atikum, da mu kankare muku miyagun ayyukanku. Wa marfu'an ala listi'nafi, to kuma a cikin akwai qira'ar da take karanta wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum daga cikin al-qurra'u saba, Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Abdullah ibn Kathir al-Makki da Shu'ba an-Asim suna karanta wa nukaffiru ankum min sayyi'atikum, kenan bil ya'i wa yukaffiru, ba wanda ya karanta wa yukaffir bin nuni wa nukaffir, ita ce qira'ar mu qira'an Nafi, riwayan warshu an-Nafi ita ce qira'an na wato Kisai ita ce qira'ar Hamza, Allah ta'ala ya ji kansu da rahama ga baki ɗayan su. Wa yukaffiru ankum, ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kankare muku min sayyi'atikum, sashe daga cikin miyagun ayyukanku, ko wa nukaffiru ankum, ubangiji ta'ala ce muna kankare muku min sayyi'atikum, min ba'di sayyi'atikum, daga sashe daga cikin miyagun ayyukanku, wallahu khabirun, ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne bima ta'amaluna, dangane da abin da kuke aikatawa. Alimun bi batinihi, ubangiji ta'ala ya san oyayyin al'amuranku, ka zahirihi, kaman yanda ya san mabayyana al'amuranku, la yakhfa alayhi shay'un, ba wani abu wanda yake buya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala minhu, daga ayyukan da kuke aikatawa. Wa bi hadhal qadar kifaya, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.